Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a Jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba, muka zo muku a shirin mu na hantsi. Cikin shirin Salihu Garba zai gabatar mana da shirin sa na direction tayi. Daga nan kuma sai sharhin jaridun Najeriya, sai kuma wasu daga cikin ra'ayi da kuma sauraro kuke bayyana mana. Amma duk wannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi kaca-kaca da wasu sassan ƙasar Filipino a wannan satin, har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200. An ɗan jinkirta ayyukan ceton bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara kuma gadoji da hanyoyi da ke tsibirin Mindanao suka lalace. Agogewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar mai laƙabin Tambin. Jami'an ayyukan gaggawa sun ce ala tilas mutane sama da 70,000 suka tsere daga gidajensu a kudancin ƙasar ta Filipino sanadiyar makwacin guguwar. Ƙasar ta Filipino kan fuskanci nau'ukan munanan guguwa har 20 kowace shekara, kuma an santa da fama da nau'ukan guguwar a ƙarshen kowace shekarar.
A halin da ake ciki kuma, magajiyar garin birnin Davao da ke kudancin ƙasar Philippines ta ce 'yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya Lahadi a raunukan kantunan nan da gobara ta ci, kuma sun yi imani cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho a hawa na hudu da zai rayu daga wannan gobarar. Magajiyar gari Sara Duterte Carfio ta ce an gaya ma 'yan uwan ma'aikatan da suka ɓace ɗin cewa ba shi yiwuwa a samu 'yan uwansu nasu da rai. Wutar dai ta ɓarke ne ranar Asabar, amma ya zuwa jiya Lahadi an shawo kanta. To amma hauhawar hayaƙi ya ci gaba da ɓulla a ginin. Shugaban hukumar kashe gobara ta Davao, Hanifris Alagano, ya gaya ma kafar labaran Faransa ta AFP cewa mai yiwuwa wutar ta samo asali ne daga wani kantin sayar da kujeru da ke hawa na uku.
'Yan ƙungiyar matasan yara maza na Boy Scout da 'yan matan Girl Scout da ke yankin Palestino sun fara shagulgulan Kirsimeti jiya Lahadi a birnin Baitalami, inda suka yi maci mai burgewa a dandalin Manja Square. Yayin faretin da suka yi da ya haɗa da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe, sun yi ta wuce wata babbar bishiyar Kirsimeti wadda aka girke a harabar daɗaɗɗiyar majami'ar nan ta wurin da aka haifi Yesu Almasihu. To amma addini ya garwayu da siyasa sosai a wannan ɗan ƙaramin garin da ke yammacin kogin Jordan, wanda ke ƙarƙashin ikon hukumar Falasɗinu da duniya ke goyon baya. Don haka wasu manyan alamomi biyu da aka girke a dandalin na Manja Square na ɗauke da saƙo mai cewa har abada birnin Kudus zai ci gaba da zama birnin ƙasar Falasɗinu ko yankin Falasɗinu. Wannan shagube ne ga ikirarin Isra'ila na mallakar birnin Kudus, ikirarin da ya samu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump makonni biyu da suka gabata, inda Trump ya ce birnin Kudus babban birnin ƙasar Isra'ila ne na har abada. Batun birnin Kudus na matuƙar tasiri a rikicin Isra'ila da Falasɗinu. Ga Isra'ila, nan ne Temple Mount mai kunshe da manyan haikaloli biyu na littafin Bible mai tsarki, kuma shi ne wuri mafi tsarki a addinin Yahudu. To amma a yanzu masallacin Al-Aqsa na wurin, wanda hasali ma shi ne wuri na uku mafi tsarki a Islama, kuma wani abun alfahari ga Falasɗinawa.
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Spain na kokarin dakatar da kurarar bakin haure da kasashen Afirka da ke dada karuwa waɗanda kan shigo kasar daga gabar kudu ko kuma kananan yankunanta dake arewacin Afirka. Bakin haure wajen 800 ne suka ruga zuwa ga shingen dake yankin Suta ranar Juma'a. Akalla 30 daga cikin sun haye kan shinge mai tsawon mita 7 a cewar ƴan sandan Spain waɗanda suka yi nasarar koro su ɗaruruwan tare da taimakon ƴan sandan kwantar da tarzoma na ƙasar Morocco. Tun da farko a satin wato dogarawan tsaron gabar ƙasar Spain sun ceto bakin haure 60 waɗanda suka yi yunkurin ƙetare matsatsiyar mashigar ruwa da ta raba Spain da Afirka a wani kwarbabben kwalekwalen roba. Yawan bakin hauren da ke isa Spain waɗanda yawancinsu ‘yan ƙasashen da ke kudancin Sahara ne ya ruɓanyi sau uku daga 1900 bara zuwa 27,000 a shekarar 2017 a cewar ministan cikin gidan Spain Haun Zaido.
Ƙasar Turkiya ta sallami ma’aikata wajen 2,700 jiya Lahadi na baya-bayan nan a korar ma’aikata da take yi a matsayin wani ɓangare na murƙushe ‘yan tayar da ƙayar baya. Tun bayan yunkurin juyin mulkin nan na watan Yulin shekara ta 2016, an kori ma’aikata wajen 2,756 waɗanda suka haɗa da malaman jami’a da sojoji da masu aiki ma rundunar soji a jiya Lahadin, waɗanda ake zargi da alaƙa da abin da gwamnatin Turkiyya mai fada a Ankara ke kira da ƙungiyar ta’adda, cewar kundin bayanai na hukuma. A ƙarƙashin dokar da aka kafa bara bayan yunkurin juyin mulkin, an kama mutane sama da 50,000 kuma wasu sama da 150,000 sun rasa ayyukansu dai saboda zargin suna da alaka da malamin nan na musulunci na ɗan asalin ƙasar Turkiyya da ke nan Amurka, Fethullah Gulen, wanda hukumomin Turkiyya ɗin ke zargi da laifin ƙulla makircin yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara.
To, labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan.
Desert.
To madalla yanzu a gugunmu a nan Washington DC na cewa karfe 2 da minti 10 na dare ga shirinmu na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bi sa shashanci ba.
Kana da rashin tai akan bar arha haka ne. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin. Daga nan birnin Washington DC. Kamar yadda watakila wasunku suka ji a wakwanni biyu da suka gabata, an yi bayani a kan sukuk, wato cin bashi ko suka jari a tsarin Musulunci. Yau, za mu duba mahimmancin biyan haraji da kasafin kuɗi. Bakinmu, a rawun Mu'azu Modibo, Ishau Aliyu, da Sani Aliyu Ditsuma, za su faɗakar da mu tare da ba da shawarwari. A firarsu da Madina Dauda wakilin muryar Amurka da ke Abuja.
Menene kaddara? Maimakon a ce kana da trillion kaza a wuri kaza aje. A'a, mutanen da ke wahala nan, mutanen da ake za mu yi amfani da trillion kaza cikin trillion kaza din nan, mu kuma yi amfani da su domin kuma su ƙara kamo mu wani riba mu gina. Muna da matsalar wuta, muna so mun ɗebi waɗannan kuɗin mun yi amfani da su, amma kuɗin nan kuma suka zaɓi duka abin magana ɗaya ce, kuma duka magana na ɗaya ce. Sai mun buɗe ido, mun buɗe hankalinmu, mun buɗe tunaninmu, mun yi amfani da iliminmu yanda zai amfane mu, ba wai mu yi amfani da iliminmu ba mu ci gaba da zama bayin waɗansu waɗanda suka koya mu ilimin nan.
To Yusuf ƙarin magana ɗaya wanda akasarinmu mu yambo ku ba mu san mu yi.
To
duk duniya ba inda ba a biyan haraji irin Najeriya. Zaki ga mutum anan mai tamako a Sokoro ya gina gidan naira miliyan 500 yana kwance ciki, amma gwamnati ce kuma ta bashi fili, don a doka gwamnati ce take da fili, ta bashi fili nan bai biya yin yawa ya biya naira miliyan 200 aka bashi fili, amma za gina gidan naira miliyan 500 yana kwance ciki bai biyan gwamnati harajin ko sisi.
Wato harajin ƙasa kenan,
harajin
ground rent.
Wannan misali ne zan bayar. Mutumin da ya gina gidan miliyan 500 kai sa kayan alatu a cikin gidan na naira miliyan 100 misali, kana kunje baka iya biyan gwamnati miliyan 1 kowace shekara haraji? Sannan akwai mutane, akwai kamfanoni da yawa wanda idan za a zauna a dubi takardun su ba sa biyan haraji cikakke, sai su biya ko rabi ko wani abin. Haka shi yasa duk harajin da muke tarawa a Najeriya bai wuce kashi 6 cikin kashi 100 na yawan girman tattalin arzikin Najeriya, wanda wasu kasashe yana kai kashi 30 kashi 40 cikin kashi 100, amma mun kashi 6 ne kai.
Bishau,
bari haraji. Ba za mu dawoma kan mai ba, ba za mu ci bashi ba, za a yi abubuwa da yawa da wannan kudin haraji. Kuma duk kowace kasa a duniya tawakkalin su kan kudin haraji ne, ba kudin mai shiga ba.
Ana korafe akan kasafin kudin nan da shugaban kasa ya bada, misali irin kason da ya ba bangaren ilimi, irin kason da ya ba bangaren noma. Wace shawara zaka bayar ne ta yadda za a gyara?
Wato shawaran farko shine su kansu ma'aikatan da ke gudanar da ayyukan ta kansu za a fara, saboda kasan tana da girma da yawa, bayan tana da girma da yawa tana da matsaloli na zamantakewa da yawa, saboda haka sai an fadada waɗannan ma'aikatu. Musamman in ka dauki minista guda ɗaya da yake kula da wutar lantarki, a wutar lantarki akwai al'amura na wuta daban-daban-daban, sannan akwai gidaje. To idan aka ware ka misali ma'aikatar gida, aka ba wanda ya san gida, aka hada shi da jami'ai da za su iya nemo kudade a cikin kasan domin harkokin gida, to zai fi sauri. Abinda ake cewa economic efficiency zai fi sauri. Kuma misali kamar harkan transport, duka waɗannan su suka fi samun mafi girma, kuma ƙasan tana da gibi. To amma kullum ai ƙasan tana da tarihi. Bashin farko da aka karba a Najeriya na fam miliyan 28 a 1959 kuɗi ne da aka karba domin aikin jiragen ƙasa.
Kuma mun dai riga mun biya ko?
To ga jirgin ƙasa ai ya ƙare kafin yanzu da ake farfado da shi. Amma abin kulawa shine kamar yanda muka aminta, shine ƙasar Amurka kamfanoni ke girgina mata irin waɗannan abubuwa. Kamar misali titunan jiragen ƙasar Amurka a shekaru 270 da suka wuce, kamfani ɗaya ne mai girma wanda ake cewa JP John Pipot Morgan, JP Morgan, wannan su ne suka fitar da kudade da rajiniyoyi, suka ta aikace-aikacen gina Amurka, suka ta nemo kudade da irin tsarin da kamar wanda muke ta bayani a nan, tsarin da su suka fahimce shi kuma suka aminta da shi, kuma tsarin su ya tabbatar da haka. To mu kuma a yanzu in kin kalli kasafin kudin kasan, kamar yadda na faɗa, kasafin kudin in an koma a dauko standard, wato ma'auni da majalisar ɗinkin duniya ta bayar, duka suna da matsala, saboda matsalan shine an ce a ware ma harkar lafiya kaza.
To ai anan an ware ma harkar lafiya biliyan 269 ne kacal.
To biliyan 269 idan kika kalli yanda asibitin suke ciki, kowa inda yake ya kalli asibiti na gwamnatin tarayya ba na jiha ba. To in kika kalli asibitoci kamar Abuja, ki kalli National Hospital, ki kalli State House Clinic, waɗanda su
yanzu ma ake kuka akai,
ake kuka akai. To kin ga gibin da ke ake bukata a asibitin da abubuwan da ake bukata suna da yawa, amma tsare-tsaren da muka yi ne, an yi maganan kudaden pension, to dole a dawo a yi maganan kudaden lafiya wanda aka bude ma'aikata take tare irin waɗannan kudaden, da yanda aka sa mutane suka koma irin waɗannan hukumomin lafiya sannan ba su samun biyan bukata. To abubuwan da ya shafi kasafin kuɗi abubuwa ne da ya shafi a koma a yi nazarin shin ya girman ma'aikatu, ta ina za a nemo mutanen da za su koma su nemo wato abi standard da ake bukata na ayyuka, kamar a ma'aikatan noma a samu wanda za su koma su kula da noman shi kanshi, da kuma kudaden da ake bukata, da kuma abubuwan da ake bukata, irin waɗannan abubuwa dole sai an yi su.
To abinda ya kamata mu falla mu kalla, kasafin kudin nan yayi, kin gane,
yayi gashi ilimi an ware wa ilimi biliyan 435.
Mu daina kallon shi ta haka, mu kalle shi da cewa Najeriya ƙasa ce mai mataki kusan uku na mulki, akwai gwamnatin tarayya a mulki, akwai gwamnatocin jihohi a mulki, akwai gwamnatocin ƙananan hukumomi a mulki. Gwamnatin tarayya za ta yi iyakar nata, gwamnatocin jihohi za su iyakar nasu, gwamnatin ƙaramar hukuma za ta yi iyakar nata. A ni a nawa tunani, za ki lura cewar kamar misali agriculture, ba mafi karfin aikin abin nan wajen harkar noma ya kamata a ce yana nan wurin gwamnatocin jihohi. Abubuwan da gwamnatin tarayya za ta yi ba ƙananan waɗanda suka tafi can wurin talakawan ba ne ba. Gwamnatocin jihohi ya kamata su sashi su san cewar su ke da yawan mafi nauyin wannan. Ko a asibiti akwai primary tertiary and akwai primary education da tertiary education, manyan asibitoci waɗanda sai abu ya gagara ya kai wani abun nan sannan za a zo wurin su, su ne gwamnatin tarayya ya kamata ta kalla. Ina kullum magana cewar kamar ilimin education da ake magana, akwai inda ba abun da zai hada gwamnatin tarayya in ba dai Najeriya ba, wajen primary education da secondary education. Kin gane, wato wannan abun ya kamata kamar yadda suke magana devolution, ya kamata kowane a bashi hurumin sa. A yau idan kika koma a local government, ba ta aikin komai saboda jiha ta hana ta kila ta yi aikin. Amma na waye gari naji ana magana cewar gwamna ya tada yara yana ba su wurin shayi su sai da shayi, idan a wannan abun mai kirki
ne, wani kiwo yace
awaki yake ba yara, wani bulbano ya saya yana ba yara, idan wannan abun yana na alheri ne kamata yi a ce aiki ne na karamar hukuma. Kin gane, akwai kowa ne ya shiga hurumin sa. Idan gwamnatin tarayya yau za ta ce okay, za mu hiddo muku yanzu silos da ake manyan na sai na abin da, ko kuma abin nan din da ake na processing na yahi karhin jiha, wannan duk wasu abubuwa ne gwamnatin tarayya za ta shiga. Amma idan aka ce gwamnatin tarayya yau ita ce za ta ce mu za mu tai birnin Kebbi mu raraba mu talakawa kuɗi su yi kaza, wannan duka ba hurumin su bane ba.
Yusha Ubadin, zo gare ka, shawara ka ta ƙarshe ta yadda za a tabbatar da cewa yanzu da yawa ana kasafin kuɗi ba a ganin shi, mutane ba sa jin shi, kowa na kukan yunwa, kowa na kukan ba ilimi, kowa na kukan ba kaza, ta yaya za a gyara?
To an ɗauko hanyar gyara na gabatar da shi da wuri, sai kuma 'yan majalisa su duba shi da wuri, sannan kuma hukumomi waɗanda nauyin kasafin kuɗin ke kansu su sa ido a kan duk kasafin kuɗin da aka yi, sannan kuma in za a ciyo bashi a kasafin kuɗi, to a ciyo sa da wuri, saboda shi bashi a cikin kasafin kuɗi wanda shi ake karbowa shine yafi tabbas saboda shine zaka ce a baka idan kana tunanin zaka haƙi gangamin fetur ne to a cikin in har OPEC ta yadda ka haƙi miliyan 2,300 to a tsakiyar shekara fa tana ita sake maka tace ka haƙi miliyan 1 to irin waɗannan abubuwan dole ne a zo a karbo kudaden bashi da wuri a tafiyar da kasafin kudin da wuri sannan kudaden da ake shiga daga haraji da sauransu su kuma su ci gaba da taimaka ma kasafin kudin sannan su kansu mutane waɗanda aka yi domin su su san abin da ake a wurin su sannan kuma su rinka tuntuba
Alhaji Adamu Modibbo kana son ka ce wani abu ka fadi sannan ka bada shawara
shawara da zan bayar shine lokaci yayi da gwamnatin tarayya za ta zauna da gwamnatocin jihohi su fahimci juna a fito fili a fahimci juna kamar yadda shi Malam Yushau yake fadi bankin duniya ta ce ya kamata kowace kasa ta kashi kaza na cikin dukiyarta a lokacin ilimi ko kiwon lafiya ko aikin gona gwamnatin tarayya ya kamata ta zauna ta kira gwamnati a ce to bankin duniya ya ce ya kamata mu a matsayin mu na Najeriya mu kashe naira trillion 1 misali akan harkan makarantu mu gwamnatin tarayya ba za mu iya bada fiye da miliyan biliyan 400 ba to dole mu zauna ku yarda ku ku kawo sauran balance na kudin na biliyan 600 nan domin mu kai ga wannan mizani wanda bankin duniya ta bamu ku kawo su a cikin kasafin kudin ku sannan sai mu zauna mu yarda ko ce jiya ga yawan kudin ta zata kawo sai a hada kudin nan sai a zauna a yi shawara ce to ga abin da za a yi da su kudin sai a ware su a ajiya babban banki sai a yarda haka za a yi maganan asibitoci haka za a yi maganan hanyoyi
to jama'a nan zan yi sallama da ku da fatan Allah ya kai mu mako mai zuwa inda za ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Alhaji Adamu Mu'azzam Modibbo Malam Yashau Aliyu da Malam Sani Aliyu Dutsinma da suka taya mu fira da Solomon Abu da Chubahiro Diodene da suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya
kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau
to madalla a gaida Salo yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridan Najeriya
A kasarin jaridan namu na yau sun mai da hankali ne a kan karancin man fetur da ya mamaye jihohin Najeriya da kuma bikin Kirsimeti da aka fara a yau. Jaridar The Punch ta ruwaito kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu wato IFMA na cewa yanzu haka hukumar matatan man fetur ta ƙasa ta samar da man fetur a babban dafanta da ke Ijebo da ke nan Lagos. Sanarwar da kungiyar ta IFMA ta bayar da ya zo ne a daidai lokacin da kamfanin matatan man fetur ta ƙasa NNPC ya bada umarni ga dukkanin gidajen man fetur da kuma dafo-dafo na kamfanin da su ci gaba da sayar da man fetur da kuma lodinsa ba dare ba rana domin kawo ƙarshen matsalar ƙarancin man fetur da ya mamaye faɗin Najeriya. Ita kuwa jaridar The Daily Trust ta ruwaito shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a karon farko yana magana game da matsalar ƙarancin man fetur da ke cinyewa a Najeriya inda jaridar ta ruwaito shugaban a shafinsa na Twitter yana godewa 'yan Najeriya da kuma neman gafararsu da shan alwashin cewa gwamnatin Najeriya tana iya bakin ƙoƙarinta na kawo ƙarshen ƙarancin man fetur da ke cinyewa. Shugaba Buhari dai ya yi fatan 'yan Najeriya za su yi bikin Kirsimeti cikin kwanciyar hankali da lumana. Ita ma jaridar da Vanguard ta ruwaito wani labari ne da ke nasaba da harkokin tsaro a lokacin bikin na Kirsimeti inda ta ce jami'an tsaro a birnin tarayyar Najeriya Abuja sun kama mutane 146 da ake alakanta su da kungiyar Boko Haram. Wannan mataki dai na ɗaya daga cikin matakan da jami'an tsaron suka ɗauka na ganin an tabbatar da tsaro a birnin Abuja da kuma faɗin Najeriya a lokacin bikin na Kirsimeti. Haka kuma jaridar ta ruwaito shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana yaba wa dakarun Najeriya a irin kokarin da suke yi na yaki da kungiyar Boko Haram da kuma tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya a daidai wannan lokaci na bikin Kirsimeti. Sai a ƙarshe inda jaridar The Nation ta ruwaito fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House tana musanta rahotannin da jaridar The New York Times ta buga inda ta ce shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana 'yan Najeriya a matsayin waɗanda suke zaune a cikin bukkoki. wayanda idan suka je Amurka ba su da niyyar komawa gida. A martanin da fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta bayar dai na cewa ko kadan shugaban Amurka Donald Trump bai furta wayannan kalamai na batanci akan ƴan Najeriya ko kuma wasu kasashen da ƴan kasar ke shiga kasar ta Amurka ba a duk shekara. Da wannan sharhi ne kuma muke kammala sharhin jaridan namu na wannan safiya. Da fatan za a yi bikin Christmas lafiya.
To a gaida baban gida Jibrin yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum Radio America. Suna na Israeliya ne sai sai wajen kasuwa da daga tare Nigeria. Fatan alkhairi a gare ku, ina muku fatan barka da sallah. Ina fatan yan bayan gida da yajo kuke fadakar da mu kuke shafar da mu. Muna addu'a Allah Ubangiji ya kare mu, kare ku gaba kita. Kuma a wannan garin da wannan sabon shekara mai kamawa da fatan za ku fito mana wani shirye-shirye. In kuka saba imani shi can baya ma Allah Ubangiji ya kara muku albarka. Mun gode yajo Amerika.
Assalamu alaikum biyo ya Hausa. Sunana Muhammad Sani babban rani mai shegu local government yasa. Allah DOA muna son ku san mun da san mun da girma shugaban kafa da irin jawabin da ya jiya na ga ƴan Najeriya hakuri daga irin matsalar da suka samu kansu ta fannin mai teko. Muna kira ga shugaban kasa wannan bayani mun ji daɗin shi kuma da ma haka ake san shugaba da za ta lakawan shi hakuri da ƴan kasa shagoyi. Allah ya saka mishi da alkhairi sai dai shawaran magare shi to manyan ma'aikatan nan masu kula da tsayyade kuɗin mai to gaskiya ya kamata ya jinjine su ya tsawace su domin su shiga lungu da saƙo su ga irin yadda masu mai ke gallaza ma talaka a wajen sai da mai.
Assalamu alaikum takin Hausa muryar Amurka mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Bisa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kasanmu ne kuma ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata kasanmu Nijar da Najeriya. Kuma Allah ya sa hukuman da suke yi na damagaran a yi ta lafiya kuma a kare ta lafiya. Amin summa amin. Na gode. Mai magana Hamidu Kalan Labuwa daga nan Kalan Labuwa jihar Bisa jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amerika ina so in ba da ra'ayina akan kamun da aka wa Muhammad Abba babban dan jaridan nan wanda yake ba da labari a sashen Hausa na radiyon Faransa wanda aka kama shi aka danganta shi da cewa wai yana tare da kungiyar Boko Haram domin sadaukar da ran shi da yayi wajen ba da labari na gaskiya shi yasa aka masa wannan kazafin. To ba
to madalla kafin kai karshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To a takaice masu aikan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi kace-kace da wasu sassan ƙasar Filipino a wannan satin har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200. An ɗan jinkirta ayyukan ceto bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara kuma gadoji da hanyoyi da ke tsibirin Mindanao au suka lalace au gocewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar mai lakabin Tambin. A halin da ake ciki kuma magajiyar garin birnin Davao da ke kudancin Filipino ta ce ‘yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya Lahadi a rukunin kantunan nan da gobara ta ci kuma sun yi imani cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho ko wayar tarho a hawa na hudu da ya rayu daga wannan gobarar.
To madalla masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku ji kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimeti. yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tana gabatarwa sai kuma Chubahiro Dodone wanda ya bada umarni kuma da ya ta mana sautin dan ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.